Me yasa ayyuka gidaje da lantarki na Najeriya Raji Fashola ya ce gwamnatin Najeriya za ta dawo da madakatar karbar harajin gyaran hanya akan manyan titunan Najeriya. Waɗannan wajaje dai tun tsohuwar gwamnatin PDP ta Obasanjo da ta yi mulki tsakanin 1999 zuwa 2007 aka rushe su, da nuna za a samu kuɗin gyara titunan ta hanyar ribar farashin fetur. Da yake magana da 'yan kwamitin gyaran tituna na Majalisar Dattawa, Fashola ya ce an gano wajaje 38 na guraben da aka rushe tun asali, inda za a kafa madakatar karbar harajin don tabbatar da inganta manyan tituna. Haka a cewar Fashola, zai sanya samun masu zuba jari na gari da za su ke kula da tituna.
It's better to have a public-private partnership where you dedicate a company.
Tsohon ministan ayyuka Adeshehe Ogunlewe, wanda a zamaninsa aka rushe madakatar harajin, ya ce ya zama mai muhimmanci a gudanar da aikin ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa.
But toll gates should not be operated by government because the money, what happened before, the money was going to the federal account.
A zantawa da dandalin talabijin na 360, Ogunlewe ya ce in gwamnati ta ɗau aikin, kuɗin za su riƙa koma aljihun tarayya ne da ba za su yi tasiri ba sai kuma cikin kasafin kuɗi, da kuma ba lalle ne titunan su amfana ba.
Budgetary provision for the concession of roads.
Tanko iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne da ya faɗi ra'ayinsa kan sabon tsarin.
Dawo da toll gates, ina ganin ya kamata. Lokacin Obasanjo nuna mana cewa waɗannan kuɗi da ake tarawa a toll gate da su ake amfani ake gyara hanyoyi, kuma wannan gwamnatin ninyanta kenan ta tara wannan kuɗi don a gyara mana hanyoyi. Ina ganin ba laifi in har za a gyara hanyoyin da su.
Suna cewa ma ko da ba gwamnati ta tara waɗannan kuɗaɗen ba, dama ta yi alƙawarin aiki za ta gyara hanyoyi daga kasafin kuɗi ko kuma daga kuɗin da gwamnati ke samu na shiga daban da na mutane da za su na biya kan titi.
Ita sai kuma yi la'akari irin hanyoyin samun kuɗin wannan gwamnati, duk dai komai ana togo da mai dai, kuma kwazon irin kwaɗuwan da farashin mai yayi. Yan kwanakin nan ne ma da aka ce haɗin dago dago wanda zai iya maida mana irin asarar da aka yi shekarun da suka shige wannan gwamnati.
Wannan ya nuna sai mutane sun dafa sun biya kuɗaɗe kafin wasu ayyukan su yi.
Ko tun dama a shi mutum an san 'yan ƙasa na gari Amerika da mai tashara a duniya biyan kuɗin haraji. Idan wannan haraji za a yi na hanya zai kai mu da a gyara mana hanyoyin mu bismillah. A irin da muka san halayyar Buhari, in dai kun ba an samu rauni bane ko na ban ina jin.
Shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na Najeriya Suleiman Danzaki na nana ta haƙƙin masu mota ne musamman ma manyan motoci tallafa wajen kula da manyan tituna.
Shigo wanda suka yi shine sai mu ba su ƙarfi, gwamnati ta sa ƙarfi gyara irin wannan. Domin ko muna so ko ba ma so, manyan motoci suke kashe hanyoyin nan. Domin ga wanda bai san me ake kira babban mota ba, da babban mota da jirgin sama dukkansu aiki ɗaya ne. Wato abinda suke amfani da shine wuta, ruwa, mai, iska da hydraulic. Don dukkansu ba su da emergency, kuma abu ne mai wahalan gaske. Duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya.
Yawancin hanyoyin Najeriya dai sun ci kirarin da ake yi musu na tarukan mutuwa. Allah ya kiyaye. Nasiru Adamu Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.